بسم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Asabar 25 ga watan Zulkaida, watan 11 a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na 13 ga watan 3 shekara ta 1999, dan ci gaba da darasin littafin mai albarka Riyadus Salihin. Kuma wannan shine darasi na 3, idan ba a manta ba, babin da muke gana a kansa babin tsarkake niyya domin Allah. Duk abin da mutum zai yi ya kasance ya tsarkake niyya tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala. Nan muka faro, mun yi hadisai ɗaya har guda 7 cikin wannan babi. Yau kuma za mu tashi zuwa ga hadisi na 8. Haka ne ku? Wa ana bi hurairata radiyallahu an وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ولكن ينظر إلى قلوبكم هكذاكم أو رواية ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. An karɓo wannan hadisi daga Abdurrahman ibn Sakhar, wato Abu Huraira kenan. Abu Huraira al-Kunyasi ce, amma Abdurrahman ibn Sakhar shine hakikanin sunansa bisa zance mafi inganci. Akwai maganganu masu tarin yawa wajen tantance hakikanin sunan Abu Huraira, amma hakikanin sunansa bisa zance mafi inganci Abdurrahman ibn Sakhar. Shine jagorar marwaita hadisi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi kadai ya ruwaito hadisi 5,374 ko sama da haka ko kasa da haka, kamar yadda malamai suka yi sabani wajen yawan hadisan da ya ji, tare da cewa ya musulunta a shekara ta 7 bayan hijira, wato shekaru 3 kacaliye tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Amma saboda mutum ne mai naci da yawan tambaya da maita game da neman ilimi, har Ubangiji ta'ala ya bashi wannan baiwa da ya haddace hadisin annabi masu tarin yawa. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari, annabi na ba da shaida a kansa. An gane ko? Wata rana manzon Allah na zo, sai Abu Huraira ya zo tare da shi akwai sahabbai, sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nas bi shafa'atika yawmal qiyama, wane ne mafi rabautar mutane da dacewa da cetonka a gobe kiyama, ya manzon Allah. Sai manzon Allah ya ce, dama na yi tsammanin ba wanda zai fara min wannan tambayar a duniya sai kai, saboda kwaɗayin da kake da shi game da ilimin hadisi. Sai ce, as'adun nas bi shafa'ati yawmal qiyama man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yace mafi dacewar mutane da ceto na ya kai Abu Huraira shine dukkan mutumin da ya furta kalmar shahada kuma ya tsarkake diya cikin duk abin da zai faɗa ko ya aiwatar domin Allah kadai. Wannan shine mafi dacewa da ceton manzon Allah a ranar tashin kiyama. Allah sa mu cikin su. Abu Huraira yake cewa, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, yace inna Allah la yanzuru ila ajsadikum, lalle Allah ta'ala baya kallo zuwa ga gangan jikinku, wala ila suwarikum, baya kallo ya zuwa ga surar jikinku, irin siffar da ke kunshe da ku, ta tsawo ko gajarta, fari ko mutum ya zama baki ko wankan tarwada, duk wannan ba shi Allah ke kallo ba. Walakin yanzuru ila qulubikum, sani dai kadai Allah yana yin duba ne zuwa ga zukatanku. Abin nufi kyawun jikinku ba shi Allah ke kallo ba, don Ubangiji ta'ala kyan halitta baya burge shi, dan shi ne ya halitta. Me zai kalla ya burge shi a jikin kai dan adam? Yawan ayyukan mutane ba wannan Allah ke izina da shi ba. Abinda Allah ke izina da shi wajen ɗaukaka matsayin bawa ko kaskantar da matsayinsa, shine abin da ya haɓaka a zuciyarsa na kyakkyawan niyya. idan mutum yana da niyya ta gari, yana da ikhlasi, ba zai ce ba zai aiwatar ba sai don Allah, to wannan sai ya kara mutum matsayi a wajen Allah. Idan mutum ya zanto babu ikhlasi, ba yi don Allah cikin abin da yake faɗa ko yake aiwatarwa, to wannan sai ya rage wa mutum matsayi a wajen Allah. An gane ku? Duk dai wannan na ƙara nuna mana muhimmancin gyaran zuciya, dan adam ya kyautata zuciyarsa, kullun ya jaddada niyya ta gari tsakaninsa da Ubangijinsa. To da aka ce kallo, inna Allaha la yanzuru ila ajsadikum, shi annazaru kallo din nan nau'i biyu ne, ko kace iri biyu ne. Kallo na farko shine itla'ullahi subhanahu wa ta'ala ala jami'il makhluqat, yadda Allah ke leken dukkan halittansa. Wannan Allah na kallon kowa da kowa, mumuni da kafiri, da mai kyakkyawan niyya da mummuna, Allah na kallon kowa. Ba inda mutum zai yi face sai Allah ya san me yake ciki, kuma yana ganin sa me yake ciki. Amma ita ko? To wannan ganin ba shine Allah ke korewa ba. A'a, kallo wanda ya kunshi rahama, kallo da yake dauke da jin kai zuwa ga wanda aka kalla din, irin wannan kallon Allah baya yin sa sai ga mutumin da yake sata niyyarsa. Ina fatan kun fahimta. Wannan hadisi Imam Muslim ne ya rawaito shi. حديثي نقبا وانا ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء اي ذلك يكون في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Musa al-Ash'ari, Abdullahi bin Qais. Yana cikin sahabbai masu falala, ya musulunta tun kafin hijira. Kabilan Ash'ar kabila ce daga cikin Larabawa mazauna Yaman. Da haka ya zo wajen manzo Allah ya musulunta tun kafin Annabi ya hijira zuwa Makka. An yi hijira da shi zuwa ga Habasha. Daidai can Habasha ya zauna, bai samu daman zuwa Madina ba sai a shekara ta 7 bayan yakin Khaibar. Lokacin da Ja'far bin Abi Talib ya taho da gungun sahabban da ke tare da shi daga can, a wannan lokacin Abu Musa ya samu zuwa Madina. Abu Musa al-Ash'ari na cikin sahabbai masu falala, Allah ya bashi dadin murya, har Annabi ke cewa da shi laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, an baka sarewa ko algaita irin ta zurriyar gidan Annabi Daud. Abinda ake nufi da sarewa, zakin murya da yake da shi lokacin da yake karatun Al-Qur'ani. Abu Musa al-Ash'ari yake cewa su'ila رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنبي من ذن الله إرادة أمنتين الله ستبت قريش عن الرجل يقاتل شجاعة دن جنه دا متومن دي كيين ياكي دن نون جارن تا دا بجن تا أتي وانا جاري ميني وانا برديني شيني منفصة دي كي كنشاة كين زوتي يسا دي فتا ياكي ويقاتل حمية كو متومن دي كيين ياكي دن kishin kabila ko garinsa, ba kishin addini ba. Yana yaki don kishin garinsa, yana yaki don kishin kabilarsa. Fusa ta kabilarsa aka yi, ba taka dokar Allah aka yi ba, ba karyauta ka'ida ta manzon Allah aka yi ba. Fusa ta tsarin kasarsa aka yi, ba nassin Qur'ani aka yi wa karan tsaye ko hadisi aka fusata ba, a'a ko alama. Shi yana yin hamiyya, dama abin da ake kira hamiyya kenan. Yakin goyon bayan wani ra'ayi ko na kabilanci ko na gari. Kun fahimta da kyau? Hamiyatul jahiliyya da Allah ya ambata cikin Qur'ani. To wannan yana yin yaki domin hamiyya. Me matsayinsa? Wa yuqatilu riya'an, ko wanda yake yin yaki domin riya. Wato a cikin zuciyarsa yana yi ne don ya burge mutane, ba wai yana yi ne don neman yardan Allah ba. Ayyu zalika yakunu fi sabilillah, wanne ne cikin waɗannan da zai kasance yana yin yaki don Allah? Mai yi don jarunta, mai yi don saboda kare kabilarsa ko kare kasarsa, mai yi don saboda kawai riya ya nuna mutane shi kaza ne, wane ne wanda ya dace da yarda Allah a cikinsu? Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-uliya wa huwa fi sabilillah, yace wanda ya yaki domin kalmar Allah ta kasance ita ce mafi cika, fa huwa fi sabilillah, wannan shine wanda yake yin yaki domin Allah, shine yake yin yaki wajen yada tafarkin Allah kenan. A sai kenan, da wanda yayi dan jarunta, da wanda yayi dan kabilanci, da wanda yayi dan riya, waye ya dace da cewa yayi dan Allah? Babu daya. shi yasa manzon Allah ya bada irin wannan ansa da ke kunshe da gwanancewar magana. Maimakon ya ce mai riba dan Allah ya ba, mai shaja'a ba dan Allah ya ba, mai hamiyya ba dan, ai wannan dogon zance ne. A'a, man katala litakuna kalimatullahi hiya al-uliya fa huwa fi sabilillah. Wanda yi domin kalmar Allah ta kasance ita ce mafi daukaka, to wannan shi ne yake yin yaƙi domin Allah. Ma'ana ɗauki waɗancan mutane guda uku ka tsora su akan wannan jumla, wannan sentence na ƙarshe cikin hadisi, wane ne zai hauye daidai da shi? Babu ɗaya daga cikinsu, a shekenan cikinsu ba wanda ya dan Allah. To menene ma'anar man qatal li takuna kalimatullahi hiya al-uliya? Idan an ce kalimatullahi, kalima dai jam'i wato mufrad ne, jam'in sa shine kalimat. To kalima anan mudaf, ismul jalala shine Allah mudaf ilayhi. To tunda kalima ismul jins ne, idan aka danganta shi zuwa ga abin da yake alam ko ka danganta shi zuwa ga ma'arifa, ma'anar sa ma'anar jam'i. Kalimatullahi anan daidai yake da kace kalimatullahi. To me ake nufi da kalimatullahi? Idan an ce kalimatullahi ana nufin hukunce-hukuncensa, na ce wayi bari, aqimus salata wa atuz zakata wa adzim fil nas bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alaykumul qisasu fil qatla kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Duk waɗannan umarni ne da Allah ya yi, wajibai ne da Allah ya wajabta. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقفوا ما ليس لك به علم. دك ودنن هني ني ده الله يي ودنن ده انا كيرنسو مي كلمات الله حكمته حكمتن الله هكا ابيندا الله يبا ده لاباري نا اداوا سموداوا يرم ذات الايمان دك ايرن ابيندا الله يبا ده لاباري نا وتي ده يوتي shi ma ana kiransa kalimatullahi. Abinda Allah ya bada labari na abinda zai zo nan gaba, na wuta da aljanna da siradi da kididdigar ayyuka, duk ana kiransa mai kalimatullahi. To sai dai galibi idan an ce kalimatullahi, to ya abinda ya shafi hukunce-hukunce kenan. To amma yana da alaka da labari din, dan saboda hukunce-hukunce na cewa yi kaza ka bar kaza, duk mutum ko dai yayi abinda aka ce ko yayi ya ki ne. To idan ya ki, akwai sakamako na rashin yi din, kaga labari ya zo ciki kenan. Idan ya yi, akwai sakamako na yi din, kaga labari da ya zo kenan. Sannan kuma idan ya karanta labarin mutanen da suka wuce baya, zai ga waɗanda aka ce da su yi suka yi, ga irin yadda Allah ya taimake su. Zai ga waɗanda aka ce da su ku bari suka ki bari, ga irin yadda Allah ya wulakantar da su. Duk wannan dai yana taimaka mai hukunce-hukunce. Ina fata kun fahimta. A dunkulansa gaba ɗaya kuma wannan yadda da wannan da aiwatar da shi shike nufin kadai ta Allah ta'ala, shi ne tauhidi, wanda dan shi aka halicci dan adam. Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Da haka idan ce kalimatullahi hukunce hukuncen Allah, dukkan wanda yake yaki litakuna kalimatullahi, dan hukunce hukuncen Allah su kasance hila uliya, su ne madaukaka. Sama da me? Sama da hukunce hukuncen da ba na Allah ba, sama da hukuncin da ba na manzon Allah ba. Duk mai wannan Google Maps da dauki ba dadi wajen ganin hukuncin Allah sama da hukuncin kowa, to wannan shine yake yin yaki domin Allah. Dan haka Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla lam mubaddil li kalimati Allah wa huwa as-sami'ul alim. Wato tammat kalimatu rabbika, kalmomin ubangiji sun cika, sai ka ce hukuncin hukuncen Allah sun cika. Sidqan ta fuskar gaskiya, wa adlan da kuma ta fuskar adalci. Sai zanto sidqan fima akhbara Allah ta'ala bihi wa adlan bima hakama Allah subhanahu wa ta'ala bihi bayna ibadi. An gane ku? Gaskiya ta fuskar duk abinda Allah ba da labari. Ba gaskiya bane ba? Mafi gaskiya kenan shine duk abinda Allah ba da labari. Adalci cikin duk abinda mai ya hukuntas. Kaga dai kalimatu rabbika din sun sake dawo kenan. Man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-uliya fa huwa fi sabilillah. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim ne suka rawaito shi. حديثي نقوم تكين جيرين حديثي أولا بابين. وأن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. An karbo hadisi daga Abi Bakar ka alkuniyarsa kenan, ba Abu Bakar ba, Abu Bakar daban, Abi Bakar ta daban. Abi Bakar ta Nufay' ibn al-Harith, wannan shine cikakken sunansa. As-Saqafi, wato kabilarsa kenan, kabilan Banu Saqif. Radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, yace إذا التقى المسلمان بسيفيهما, إذا مسلمي بيو suka hadu da takubban su, wannan ya zare takobi ya fuskanci dan uwansa, wannan shi ma ya zare takobi ya fuskanci dan uwansa. فالقاتل والمقتول في النار, فالقاتل wanda ya ci nasaran yin kisa, والمقتول da wanda aka kace, في النار duk suna cikin wuta. Mutum guda biyu suka ɗauki makami suka fuskanci juna, annabi ya ambaci takobi don ita ce mafi rinjayen kayan faɗa da ake amfani da shi a zamaninsa. Kada ka ce wanda ya ɗauki kokara ya fuskanci ɗan uwansa, shi ma da kokara suka yi kisan kai, ba sa cikin hadisin. Ko ka ce wanda ya ɗauki bindiga ya fuskanci ɗan uwansa da bindiga, ba sa cikin hadisin. Ko ka ce wanda ya ɗauki mashi, ko wanda ya ɗauki barandami, ko wanda ya ɗauki adda, ka tsaya a zahirin hadisi shi ne takobi, to babu zahiri ya ce da zai taimake ka akan wannan. Abinda ake nufi makami, duk wanda ya fuskanci dan uwansa da makami, shi ya fuskance kai ka fuskance shi. Fal qatilu wal maqtulu finna, wanda ya ci nasaran kisa da wanda ya kashe duk suna cikin wuta. Qultu ya Rasulullah, Abu Bakar ta yace, sai na ce ya annabin Allah, ya ma'aikin Allah, hadal qatilu, wannan mun ji shi ne ya kisa. A zahiri kowa zai fahimci cewa yana da laifi, da haka ake masa bushara da wuta. Fama balul maqtuli, to menene laifin wanda aka kashe, shi me ya sabota masa shiga wuta? Kala, sai manzon Allah ce, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, lalle shi ya kwadaitu zuciyarsa ta makance bisa ga kashe dan uwansa. Wannan mummunan nufin na cewa da ya samu nasara, da ya kashe dan uwansa, munin wannan nufin nashi na zuciya shine zai kashe wutar jahannama. Ina fatan kun fahimta. Yanzu a nan gurin mun ga me kenan, me muka fahimta cikin wannan hadisin, menene alakar hadisin da babin? Babin yana da magana da kyakkyawan me niyya. Yanzu a nan gurin sai aka nuna mana kishar kyakkyawan niyya, ita ce me mummunan niyya. Yayi munin nufi a zuciyarsa ne ya kashe dan uwansa, bai samu nasara ba sai aka kashe shi, duk da haka yana da zunubi a wajen Allah. Zunubin ma har zai sabota masa shiga cikin wuta. Dan Allah ka duba irin mugun nufi da yake jawo mutum mummunan sakamako. Mugun nufi da yake jawo mutum mummunan sakamako. Dan me ba za ka tsarkake zuciyarka game da 'yan uwanka musulmi? Dan me za ka zanto mai hasada? Dan me za ka zanto mai kyashi game da 'yan uwanka musulmi? Dan me kake damuwa wane ya tsara ka wani matsayi a duniya, ko na ilimi, ko na sarauta, ko na dukiya? Dan me? Allah ne ya raba, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sakhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ubangiji ce, mu muka raba wa mutane rayuwarsu a duniya, mu muka raba musu rayuwar, wancan ya zama tela, wancan ya zanto driver, wancan ya zanto mai kuɗi, wancan ya zanto dan kasuwa, wancan ya zanto dan boko, wannan malamin arabiya anakallahu, kowa mu muka raba masa. Qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din, ko muka daukaka sashi kan sashi darajatin ta fuskar darajoji, liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, mun daga sashi kan sashi dan wane ya zama yaron wane, wane ya zama uban gidan wane. Da an ba su matsayi daya, to da waye uban gida, waye yaron gida? Amma sai Allah ya tsara rayuwar, wancan baya da shi, wannan yana da shi, ko mai shi ba zai iya kansa hidima ba, dole sai ya nemo labor ya zo ya aiki kuma ya biya shi. Liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya kenan. To duk wannan zibita da Allah ce, yayin da wane yake da kaza sai kake kyashi a cikin zuciyarka, kamar kana cewa ya Allah bai dace ba da ka bashi, dan ka san ba shi ba kansa ba, Allah ne raba ba shi, to me na kana damuwa ciki? Saboda haka ya zama tilas kenan tsarkake zukatanmu. Sannan hadisin yana nuna mana waɗannan mutane gaba ɗaya, da wanda aka ce da wanda ya kisa, duk suna cikin wuta. Wannan ya nuna sun kafirta. Shiga wuta ba sai ke nuna kafirtar mutane ba, kun gane ko? Ranar tashin kiyama mutane iri uku ne: musulmai tsantsa waɗanda suke da ayyuka na gari masu rinjaye sama da ayyukan farna wanda za su shiga aljanna. Kafirai tsantsa waɗanda ba su da tauhidi ko kaɗai da Allah wanda za su shiga wuta kuma su dawwama a ciki. Kashi na uku, khalatu amalan salihan wa akhara sayya'a, sun yi aiki na gari kuma suna da barna da suka yi, barnar tana da yawa ga kuma aiki na gari. To irin waɗannan iri biyu ne, ko dai Allah ya yafewa waɗanda ya ga dama cikinsu, da ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, yana yafewa wanda ya so, a ce gashi kai laifi iri kaza, kai laifi iri kaza, je ka an yafe maka. Kashi na farko kenan. Kashi na biyu, waɗanda Allah zai kama su da laifin gwargwadon zunubinsu, a ce a kai su wuta a yi musu azaba gwargwadon laifinsu, sannan a kai su aljanna. Ina fatan kun fahimta. Da haka duk wanda ya kisan kai baka ce masa kafiri, musulmi ne mai zunubi. To idan wani ce zai shiga wuta, sai ka ce eh, manzon Allah ya ce zai shiga wuta, amma ya ce zai dawwama. Shiga wuta daban, dawwama kuma a ciki daban. Wanda ke shiga cikin wuta ya dawwama shine kafiri. Musulmi mai zunubi ko da ya shiga wuta za a yi masa azaba gwargwadon zunubinsa, karshen al'amarinsa shine za a cire shi a kai shi aljanna. Ina fatan kun fahimta. Saboda haka mai dawai zina da mai shan giya da mai tata da mai fashi da makami, dukkan waɗannan Allah na musu barazana da wuta, yana musu barazana da wuta, sai dai in sun shiga ba a ce za su dawoma ba. Don haka ma manzon Allah ya hukunta cewa suna wuta, amma ya ba su sunan musulunci. Izaltaqal muslimani bi izaltaqal kafirani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul, ga su musulmai ne amma sun fuskanci juna da takobi, wannan bai kore musu sunan musulunci ba. An gane ku? Kamar yadda Allah ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. التي وإن طائفتان إن أنسى متواجع بيو كنجيا بيو من المؤمنين تكن ممني اقتتلوا سكا يجدونا gashi sun yaki juna kuma amma Allah bai kwace musu sunan mumune ba, yace ta'ifatan min almu'minina bai ce min alkafirina. Tare da haka yace ikitatalu, ba sun yaki da juna ba, idan aka yaki nan wani ba zai kashe wani ba, za a yi kisan kai. Fa aslihu bainahuma, ko da baka cikin fadan ku raba su, ku gudanar da sulhu tsakanin su. Fa in bagat ihdahuma, idan kafirin ne suke yaki za a ce mu yi sulhu tsakanin su, su kashe kansu, mana ba sun hutar da mu ba. Wa kafallahu almu'minina alqital, me ne namu na gudanar da sulhu tsakanin su. Amma ɗan uwan mummune suna rigima shine sai mu yi sulhu. فإن بغت إهداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إن تيا تيتا أدنتي دير وتا بايان أرابا فدا أني سلوه سيوني كيتا كايدا سلوه تو كودا دبجي إنكر لو كتيا وطن تندن أياكي وطن نسوه كري كايدا سلوه فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. حسين سنجي دسن داو سنجي داعا يا إن دزاكو يكيسو إن كن كشي سباكو دلتي إن سن كشي إيدك تكين كياشي هادا in kun yaƙe su kun ci nasara a kansu, ba za ku ribance matansu ba a matsayin ku yangi, ba za ku ribance dukiyarsu ba a matsayin ganima. Duk wanda kuka kashe cikinsu za ku yi masa sallah, ku kashe makabarta, ku binne shi, dan musulmi ne. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwa. Aka sake ma mai takalmar imani dan ka san har yanzu suna nan a matsayin sanan mummuni. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعليكم السلام. فجزاؤه جهنم خالدا فيها. زي شيغا زي شيغا تو سي بي دنيا شيغا ابين دك تي تشوا فدن الله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله ya faɗa cikin suratul nisa wa man qatala mu'minan muta'ammidan, wanda ya kashe mummuni da ganganci, fa jazaohu jahannamu, sakamakon sa jahannama khalidan fiha, zai dade a ciki ba ci akai dawama ba. Domin al-khulud laysa nassan fit ta'bid, lafazin al-khulud a larabci baya nuna dawamar abu har abadan abada, yana fa'idantar da lokaci mai tsawo. Ihtimali biyu gare shi, ko ɗaukar lokaci har abada, ko kuma ihtimali na lokaci mai tsawo wanda zai zo yanki. shi yasa bayan an ce khalidina fiha sai a ce me abada, domin khulud la yufidu at-ta'bid. Wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu, to tunda zai zauna mai tsawo sai ya fita. Kaga dai har yanzu dai bai tukar da abinda muka tabbatar ba cikin wancan hadisi. Narkon shi narko da Ubangiji ke yi cewa ya kawo wani sakamako na azaba ga wanda yake mummuni, cewa in yayi kaza zai same shi, duk yana karkashin mashi'a ne ta Allah. In ya ga dama ya sa wannan abin ya same shi, in ya ga dama ya fasa, in ya saba baka cewa ya saba alƙawari. An gane ku? Dan yace inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan bayyida. Idan Allah ga dama sai ya yafe komai yawan zanubin, tunda dai akwai imani. Idan ko ya ga dama ya kama mutum da laifin, sai dai ba zai dawo cikin mutum ba. Idan ya yafe baka cewa ya saba alƙawari. Dan saba alƙawari iri biyu ne. Saba alƙawari ne wa mutane ni'ima, saba alƙawari ne wa mutane azaba. Mu alar a Hausa tunda ba mu da jarin kalmomi, ba mu fahimci duka guda biyun, kowane alƙawari muke ce masa. Duk wanda ya sallah ya azumi ya zaka zai shiga aljanna, wannan menene ba alƙawari ba? Alƙawarin me? Rahama. Duk wanda ya zina ya sha giya ya yi luwaɗi zai shiga wuta, wannan alƙawari ne na me? Na azaba. To su a larabce shi na farko alƙawarin na rahama ana ce masa alwa'du, na biyu ana kiransa alwa'idu a larabce. Wancan a ce alwa'du, wannan a ce alwa'idu. To galibi shi ne malaman Hausa suke fassara alwa'idu sai su ce narko. To kaga yanzu zai ka tara Bahaushe 180 ba za su san meye narko ba. To amma dai alwa'idu shi ne suke fassara shi da narko, alƙawarin da aka yi na me? Na azaba. To wani abu shi ne shi alƙawarin rahama Allah baya saba shi. Dan saboda alƙawarin cewa in ka zo gobe zan baka littafin nan, in ka halarci karatu sati mai zuwa zan baka sharhin dalil salihin, sharhin riyadus salihin, sai ka halarta ban baka ba, rashin baka din nan da nayi kamala ne ko na kasu ne? To shi yasa Allah baya saba wannan alƙawarin na rahama. Ga aran littafi na rawdatul muttaqin, ka je kai nazari, amma da sharti karka yadda ka shafa masa maiko, karka yadda takarda ɗaya ta yage. In takarda ɗaya ta yage sai ka biya ni, kuma sai iya kuɗin da na sa maka, ba ruwa na da farashin kasuwa, wannan na wani daban nima, sai iya kuɗin da na sa ma Allah da ƙalla sai ka biya ni. Bisa ga rashin da ce ka karɓi littafin sai ka je ka yage takarda biyar ba ɗaya ba, sai ka dawo. Idan na zo na ce dole sai ka biya ni, kamar yadda na faɗa tun farko, na zalunce ka? Mene a nan gurin? Adalci. Saboda dama na gabatar maka da abin nan da narko. Idan kuma duk da ka zo da takarda a yage sai na ce amma je kana yafe maka, wannan abin da ne kuma laifi ne? Karamci kenan. Kamala ne. Da karamci da adalci dukkaninsu kamala ne. Shi yasa Ubangiji Ta'ala baya saba alƙawari na rahama, amma yana saba alƙawari na azaba. Saboda alƙawarin rahama cika shi kamala ne, saba shi kuma tawaya ne. To Allah ko baya siffantuwa da tawaya, da haka zai fasuffantu da kamala. Amma alƙawari na azaba cika shi adalci ne, rashin cika shi kuma karamci ne, da haka in Allah ga dama sai cika shi kamala ne, in ya ga dama kuma ya saba shi kuma dai kamala ne. Ina fata an fahimta. To in ka fahimci wannan, shi ne dukkan nassin da ya shafi mummunai masu laifi, shi ne malamai ke kiransu nususul wa'id. Wajen fahimtar wannan nassoshin ne ake samun ra'ayoyi guda biyu, ra'ayin ahlus sunna wal jama'a da ra'ayoyin yan bid'a. Su yan bid'a sai suka fahimci nassin ba daidai ba, suka dauka dole ne sai Allah ya cika wannan alƙawari, dole in ka sha giya sai ya maka azaba, kamar da dole in kai sallah kuma sai ya kai ka aljanna. Kaga ba a yi wa Allah dole. Saboda haka wannan laifi sai waɗansu suka zo suna kuskuren, suka fahimci wannan nassoshi bisa ga kuskure, sai su kafirta mai zina, su kafirta mai shan giya, su kafirta kowa da kowa, su kadai za su yi saura cikin addinin musulunci da mai aqida irin ta su. To kaga wannan ya zama laifi. Waɗansu suka fito da Kaduna da Kasir irin wannan da suke zafafa al'amura da yawa. Allah ya tsare mu. A takaice dai wannan hadisi na nuna mana abin da ke cikin mummunan niyya, kishiyarta kuma kyakkyawa, wato za mutum zai samu sakamako kishiyar wannan kenan kuma. Hadisi na 11, wa an abi hurairata radiyallahu an qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, salatu ar-rajul fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 daraja. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة كوكتي خطوة إلا رفع له بها درجة وهط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كانت الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه وهي التي تحبسه والملائكة يصلون على أهدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي أي يخرجه وينهضه وأن حديثي أنك أوشي لك أبو هريرة الله شكاري الداء قريش أبو هريرة في منذ الله صلى الله عليه وسلم يأتي صلاة الرجل في جماعة صلى المتنسكين جمعي تارد ينقوانس مسلمي تزيد على صلاته في بيته tana samun ƙarin lada da fifiko bisa ga sallarsa a gidansa wa salatihi fi suqihi ko sallarsa a rumfarsa ta kasuwarsa biz'an wa 20 daraja har daraja 20 da doriya biz'u doriya to wannan doriya din ko ta zanto 5 ko ta zanto 7 sai dai galibi idan an ce biz'u a larabci shine adadi na 7 ma'ana sallar mutum da zai yi shi kadai idan an kwatanta ta da sallar sa ta jami'i to ita ta jami'i tana da tafifiko akan sallar mutum daya da daraja daidai har 27 daraja daidai har 27 yanzu wannan yana wannan me falalar sallar jami'i mutumin da baya zuwa sallar jami'i inda ka ce baya da laifin komai ma illa ba abin da ya rusa sai wannan ladan 26 ai ba karaman hasara bace ba lada 26 ai ba karaman hasara bace azhar karasa magriba haka isha a cikin salloli guda gar 26 har su biyar kaga ladan yana da yawa idan yini dai gaba dai baka dai jami'i ba balla sala a ce kai al'adanka shine baka zo sallan jami'i kai al'adanka shine kila sai ka taso daga office sai ka zo gida kai sai ka hada azhar da al'asr a lokacin daga nan gurin ka fita yawon karta ko lido ko dara ko kana gindin television kana kallon satellite sai can 30 din dare kuma ka hada magariba da isha'i haka kawai yajma ubayna salatin bidun matarin wala khawfin ba tare da ruwan sama ko jin tsoro ba kana da salloli guda biyu to ka don da ai hasaran sai ta yi yawa kenan to saboda haka ya kamata mu kiyaye wannan kwarai da gaske sallar jami'i wato mafi karanci idan mutum bai je jami'i ba gashi hasaran da zai yi to ina ga kuma kasancewar ta bayan baka samu wannan ladan ba kuma kana da zunubi dan sallar jami'i wajibi ce tilas ne mutum ya ce in mutum yake zuwa sallar jami'i yayin sallah shi kada a gida baka cewa sallar sa bata yi ba amma gashi yayi hasaran lada 26 sannan kuma ga me ga kuma zunubi dan sallar jami'i wajibi ce makaho yazo wajen manzon Allah ce a bashi uzuri kare je jami'i ba dan komai ba saboda dalilai kamar haka gidansa ya nesa da masallaci bashi da dan jagora gashi makaho hanya ba kyau manzon Allah ce ta shika tafi amma ka uzuri ba sai ka zo jami'i ba da ya tashi har ya tafi manzon Allah sai aka kirawo shi yace in an yi kiran sallah a masallaci kana ji daga gidanka yace eh ina ji manzon Allah ce to duk wanda ya ji kiran sallah ya zama tilasta ya zo jami'i matukar za a rara ka kiran sallah kana ji daga ga masallaci ya zama tilasta ka je jami'i kenan makaho fa kai ku kana gani baya da dan jagora ga kaza kai ku duk baka bukatar wannan dan haka dai sallar jami'i a bace mai matukar falalan gaske وذلك أن أحدهم إذا توضأ من ذا الله يتي ونن كوينة بتواني سبودة تيدة كتكينسو سو مسلمي إذا توضأ إدني الولاء فأحسن الوضوء يكوتة الولاء ما يكيد من كوتة الولاء فرقو دي كفارة هرك كاري أزمات ليا باكي ربي با كنا سولوتو كساكي كنا سولوتو ونن بكيشن سال الولاء با كي هرك كاري أزمات ليا فرقو كينا نبيو kaya alwala irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da alwala karka kara naka karka rage wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci yayi wanki daidai ga inda ake wankewa wani lokaci yayi biyu wani lokaci yayi uku uku, to ko kai ɗaya ɗaya, ko kai biyu biyu, ko kai uku uku, ƙari akan haka ya zama kuskure, don kayi abin da shari'a bata ce maka ba. Ɗaya biyu uku shi shari'a ta ce maka. Da haka Imam al-Bukhari ya babi akan su, babul wudu'i marratan marratan ya gama, babul wudu'i marrataini marrataini ya gama, sannan babul wudu'i salasan salasan shi kuma ya gama. Sai ya tsaya a nan gurin, bai ce ba arba'an arba'an ko khamsan khamsan, ballanta na mutum ya kare akai. Saboda haka sai mutum ya yi alwala kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, to ya kyautata alwala kenan. Da haka duk wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa, summa atal masjida, sannan ya zo masallaci, la yanhazuhu illa salatu, ba abin da ya fito da shi daga gidan nan ko office ko rumfarsa ta kasuwa sai sallah. Me yasa ka fito? Zan je masallaci jami'i. La yuridu illa salata, ba abin da ya nufata sai ya je ya sallan jami'i. Idan wannan ya zanto shi ne manufarsa, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha daraja, ba taku ɗaya da zai yi face sai an ɗaukaka darajarsa da shi, wa hutta anhu biha khati'a, face sai an kakkaɓe wani kuskurensa da wannan takun, hatta yadkhula almasjida, har ya shiga masallaci a wannan matsayin. To amma da wani sharadi, ba abin da ya fito da shi daga gida ko office ko rumfar kasuwa sai me? Sai sallah. Kai ne kake da alkawali na 12.5 a wani wuri, sai ka fito a cikin zuciyarka don cimma wannan alkawali na 12.5. Da ka je bayan gama alkawali sai ga masallaci kusa da kai, takun da kai daga gida ko rumfar ka ta kasuwa zuwa wajen wannan alkawalin, kana da wannan ladan? Ba ka da shi. Amma idan ka je kai jami'i kana da ladan ka na jami'i. Amma in ka fito daga gida da manufar sallah, ka fito daga rumfar kasuwa da manufar sallah, kowane tako ɗaya da za ka yi ga wannan ababe guda biyu, ɗaukaka darajarka, kankare wani zunubi cikin zunubanka. Yanzu wannan kenan yana nufin mu nufaci ko da takun mu zuwa masallaci ɗin, wanda dama shi ne babin alaƙar hadisin da babin la yuridu illa salata, ba abin da ya nufata sai me? Sallah. To idan ya nufaci sallah ɗin nan, sallar kawai da ya nufata, takun da duk zai yi, za a ɗaukaka darajarsa a kakkaɓe wani zunubinsa, hatta yi dukkan almasjid, daga nan har ya shiga masallaci. Shi yasa wanda gidansa ke da nesa da masallaci yake jimilin takowa zuwa masallaci, ba karamin lada yake samu ba, ya fi lada sama da wanda gidansa ke kusa. In an zo sun yi jami'i, su duka suna da ladan jami'i daraja 27, amma shi wanda ya taho daga nesa yadi 100 baya daidai da wanda ya taka daidai yadi 50 kadai. Wanda yake yadi 200 ko kilomita 1 ko sama da haka baya daidai da wanda yake mai yadi 100 kadai, saboda wancan takunsa sun fi yawa. Saboda haka kabilar Banu Salima suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka nemi hanzari cewa ga fulotai kusa da masallatanka, unguwar mu tana bayan garin Madina, ba mun izini mu zo nan gurin mu samu fulotai mu tare kusa da masallaci don mu rinka halartar jami'i. Sai manzon Allah ya ce musu, makanakum tuktab lakum asarukum, makanakum tuktab lakum asarukum, ma'ana ku zauna a inda kuke don a rinka rubuta muku ladan taku da kuke zuwa masallaci. Ladan taku zuwa masallaci, ai ba karamin lada bane ba wannan. Fa idza dakhala al-masjida, idan ya shiga masallaci fa, kana fi salati ma kanat as-salatu hiya tahbisu, to ana rubuta masa ladan kamar yana cikin sallah, matukar sallar ce ta tsare shi a masallaci, ba abin da ya hana shi fita sai jiran liman ya zo ayi sallah. Wannan zaman jiran da yake wa liman shi kanshi lada ake rubuta masa kamar yana cikin sallah, dan Allah ka ji irin wannan falala. Da yawa daga cikin yan uwanku da sun zo masallaci, abinda zai kokari ya yi, mai kokari shi ne ya yi tahiyatul masjid raka'a ɗaya ne, da ya yi sai rinka waya, liman ya zo yana duba agogo, yana kallon ku, yana kallon agogo, a tayar da sallah, ai maza a tafi, bayan an gama ka tafi kuma ka je ina? Ladan da za ka yi nazarin liman ɗin nan lada ne mai yawa, wani kuma baya sai ya saiti daga gida, to ana kiran sallah 8 saura kwata, a tayar kuma 8 daidai, to ai minti 5 za ta kai na masallaci, sai ya zauna ya ci gaba da zamansa. Minti 5 ɗin nan sannan ya taho. Kaga wannan zaman da ake a masallaci a samu lada shi ya kubuce masa. Ashe abu ne mai falala, ashe ya kamata idan na san cewa ma 8 za a tayar da sallah, za a kira 8 saura kwata, a ce tun 7:30 na zo masallaci. Awa nawa ne a office da kuma harkokina na duniya da kwangila da siyasa da yakin neman zaɓe, awa nawa ne don girman Allah? Idan fa ana meeting da yakin neman zaɓe, kowa ya san lokacin farawa amma ba a yi masa lokacin tashi. To amma sallah kuma? Rabin awa kawai da za ka jira don ka kankare abin da ka yi wajen yakin neman zaɓe? dan hakan kare abin da kai a kasuwa, dan hakan kare mu'amalarka, dan hakan kare zage-zage na rayuwa da mutum ke ciki ko da lokaci, duk wanda ya fata ma daga gundu ma ba a san. To ka zo kai aikin ladan mai kuka cikin wancan wurare, sai ka zo ka jira a masallaci minti 30 kai ma ka samu ladan mai yawa. To minti 30 din nan fa zaman jiran sallah, kadara ka iya karatun Qur'ani sai ka dauko kana dubawa. Idan kai da ka ladan daban, idan ka duba kuma cikin Qur'ani, ga ladan karatu, ga ladan kallon Qur'ani, kamar yadda hadisin Abdullahi ibn Mas'ud ya nuna. Wato mai lara ko tilawa da ka, kowane harafi dai lada goma, to wanda kuma zai duba, to za a ba shi kowane harafi lada goma kuma ga ladan kallo. Kallon Qur'ani ɗin shi kuma shi ma akwai lada a kai, kamar yadda Abdullahi ibn Mas'ud ya nuna. To ka ga lada kan lada kenan. Wanda duk irin wannan yana wuce mu a kowane yammaci ya wuce ba tare da mu abin nan ba. Wani zai zo gefen masallaci sai ya tsaya suna firar da wani har sai ya ji ana daidaita, sai ya zo a daidaita. Duk wannan ɗabi'unmu ne gaba ɗayan mu, sai dai illa man rahimar rabbuka wa qalilan bahum, sai waɗanda kaɗan daga cikin wanda Allah ya jikansu. In yau ka ci nasara kan shi ɗan gobe ya murƙushe ka, yau ka ci nasara haka za ka yi ta jihadi da shi har ka samu ka haihu. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه مذن الله صلى الله عليه وسلم ملائكة سنة صلاة أجدينكم ما تقر ينان أمجلس دي صلى تكنسا بيتاش يابر وجنبا ينازوني تو ملائكة نمس صلاة أبين دا اكي نفيد صلاة ملائكة ملائكة سنة يمس الدعاء قاتنا يفسر يقولون ينفسر من صلاة ملائكة قابل نسكي تيوا اللهم ارحمه يا الله كي مس رحمة اللهم اغفر له يا الله كغافر تامس كل قرنسا اللهم توب عليه يا الله كتوبنسا أبدا ما لا يكوي كي توا كنا أنجا ما صلى كنا زوني سنا توا متم ونن الدعاء بذات بشي با أتكي إلهم ونن حالي أنجا لكو ما لم يؤذي فيه متكر بيتوت الدوان با أتكي نسا توتس وأنا نقولن shine suka ce ta hanyar ka faɗa wani bakar magana kana cikin masallaci, ta hanyar kun gama sallah sai wani ya wayoye ka sai ku rinka yi da wani kai da shi, kaga da ka fara yi da mutane cikin masallaci, da ka cutar da wani cikin masallaci, to sai mala'iku su dakatar da wannan addu'ar da suke maka wanda suka yi ta isa, tunda ka shiga haƙƙin wani kai kuma sai a taka burki a kyale ka haka. Ma lam yuhdithihi, matukar bai yi hadasi ba a cikin masallaci, shine bai yi abin da zai warware masa alwala ba. Idan ya abin da zai warware masa alwala ko darihi ne, to daga lokacin nan abin da ya samu na addu'ar ya isa, sai mala'iku su dakata haka. To dan Allah ka duba irin ababen da ke tara mutum lada masu tarin yawa, kama daga tafiya zuwa ga masallaci, da zama jiran liman ya zo, ga ladan da ke ciki, bayan an kammala sallah zama da za ka yi a wajen, ga kuma ladan da ke ciki. To wannan fa ko da ka zauna baka ce komai ba kenan, kana da wannan ladan, balan tsara idan ka zauna kuma ka shagalci da wadansu zikirai tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An yi sallama, kayi istighfari, astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram, la ilaha illallah wa dahu la sharika la, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sanawul hasan, la ilaha illallah mukhlisin lahud dina wa law karihal kafirun, Allahumma la mana, duk zikiran da annabi ya kawo duk kayi gurgudan hali. Kaga lada kan lada kenan, lada kan lada kenan. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito, wa hadha lafzu Muslim, amma ni lafzin da Imam Muslim ne. Wa qawluhu yanhazuhu, da manzon Allah ya ce la yanhazuhu illa as-sala, menene ake nufi da yanhazuhu? Huwa bi fathil ya, zaka yi wa ya'un din nan fataha, wal ha'i, haka ha'un kai mata fataha, wa bizai, kuma zaka karanta shi da zai. La yanhazuhu ba la yanharuhu ba, dan idan ka sa ra sai ma'ana ta canja. Ya yi mana dabtinsa don mu furta shi daidai yadda manzon Allah ya faɗe shi sallallahu alaihi wasallam. Abin da yake nufi ayyu khurijuhu wa yunhiduhu, ba abin da ya zaburar da shi, ba abin da ya fito da shi daga gida sai sallah din nan, ba abin da ya fito da shi daga ofis dinsa sai sallah din nan. To wannan shine zai dace da falalan da aka ambata cikin hadisi. Me kace mallam? A ba yin kuskure bane bayin hadisi a masallaci, amma dai yana nuna cewa karasa wancan ladan ne. Ko da kawai mai tarwalan sai dai wani lokacin na gaba, amma wannan dai ya wuce. Domin ai za ka fita, da ka fita kuma hukunci ya canja. Daga lokacin da mutum ya yi rihi cikin masallaci, hukunci ya canja. Yin rihi cikin masallaci din ba a cewa ka yi laifi sai da an tanadar maka zunubi. An gane ku? amma dan zai kubuce maka da wancan abin da ya kamata ka samu na lada kenan. Na'am. Ya tsare shi a hanya. Wannan baya warga za masu ladarsa, don wani abu ne tsari da ya zo kuma bai kautar da shi daga manufarsa ba ta tafiya masallaci. Wani abokin mu'amala sai ya tsayar da shi ya karɓi wani abojansa, wasu kai wata magana sannan kuma ya ci gaba da tafiyarsa har yanzu na cikin ladansa. Na. A'a, ai gashi wannan ya tambaya. Ya alwala dawo lokacin ya riga ya wuce kuma ai. Sai an sake yin wata sallar kuwa. Hadisi na gaba na 12, wa an Abil Abbas Abdullahi ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhuma. An karɓo wannan hadisi daga Abu al-Abbas, shine Abdullahi dan Abbas, Abbas kuma dan gidan Abd al-Muttalib. Shi Abdullahi dan Abbas wato shi da manzon Allah dan wa da dan kani suke, domin shi Abbas din abokin haihuwar Abdullahi ne, wanda dukkan su ƴaƴa ne na Abd al-Muttalib. Abdullahi dan Abbas yana cikin matasan sahabbai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah ya bar duniya, Abdullahi dan Abbas bai wuce shekara 20 ba gaba daya, amma gashi yana cikin matsana alqur'ani mai girma saboda albarkar addu'ar annabi. Dan annabi ya ce Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi fassaran alqur'ani mai girma. Dan haka sai zanto hujja a babin tafsiri, har malamai da suke karkasa wato makaranta ta alqur'ani gida uku, makarantar mutanen Madina, makarantar mutanen Iraq, makarantar mutanen Makka, to kaga sun yadda cewa makarantar da tafi koshi da ilimin tafsiri ita ce makarantar mutanen Makka, saboda daliban Abdullahi dan Abbas ne. Kamar yadda Imam an-Nawawi ya faɗa, yace waɗanda suka fi kowa sanin tafsiri su ne ahlul Makka, li'annahu asaba Abdullahi ibn Abbas. Saboda haka wato Allah ya bashi ilimin alqur'ani mai girma. Abdullahi dan Abbas an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya karbo magana daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, fi ma yarwi an rabbi, cikin abinda annabi ke ruwaitowa kai tsaye daga wurin ubangijinsa, abinda ake kira alhadisul qudusi, wato shine annabi ce Allah ya ce. To shi hadisul qudusi malamai sun yi sabani, waɗansu suna ganin shi hadisul qudusi ainihin ma'anar hadisin daga Allah ne, lafuzzan da ke ciki da annabi ya amfani da su wannan daga karan kansa, amma abinda hadisin ya kunsa na cewa yi kaza alhasanati, ya rubuta alhasanati kyawawan ayyuka, wasayyiati da munanan ayyuka, thumma bayyana zalika, sannan Ubangiji ta'ala bayyana haka a cikin littafinsa. Ma'ana Ubangiji ta'ala ya bayyana wa mutane menene kyakkyawan aiki don su yi, ya bayyana wa mutane menene mummuna don su nisance shi, daidai da kace innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Thumma bayyana zalika, Allah ya riga ya yi bayanin haka. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, dukkan wanda ya niyyaci kyakkyawan aiki falam ya'malha, sai bai samu zartar suwa ba ta fuskar aiki din, yayi niyya a zuci amma bai aikata ba da gabbai, katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan, Allah zai cika masa sakamako kyakkyawa guda daya cikakke. Kuma wa in hamma biha, idan mutum ya niyyaci kyakkyawan aiki fa amilaha, kuma ya aiwatar a aikace, katabaha Allahu azza wa jalla lahu wa indahu ashara hasanat ila 700 dhifin ila adafin kaseera, Ubangiji ta'ala zai rubuta masa sakamako in ma har ya zuwa ninki 10 sakamakon aiki da kyakkyawa, ko zuwa ninki 700, ko zuwa sama da ninki 700, saboda ka'idar man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, kaga yadda mutum kyakkyawa dai a masa sakamako 10 kyakkyawa, amma zuwa 700 kuwa saboda fadin Allah ta'ala masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbilatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kyakkyawan aiki dukiya da mutum zai ciyar dan daukaka addinin musulunci gaba, kowace dukiya daya da kaciyar za a ninka maka shi 700, domin kamar kwaya ɗaya ce, mutum yi shuka cikin ƙasa sai ta tsirar da zangarniya guda bakwai, ko ta zangarniya kwaya ɗari, ta ga ɗari bakwai kenan. To sai kuma ce wallahu yudha'ifu, kuma Allah yana ƙara ninninkawa akan ɗari bakwai ɗin fa, liman ya sha ga wanda ya ga dama gurgudan kyakkyawan niyya. Saboda haka duk wanda ya kyakkyawa wannan shi ne sakamakonsa. Wa in hamma bi sayyi'atin, amma idan mutum ya yi niyyar aiwatar da mummunan abu, falam ya'malha, sai bai aikata ba, katabaha Allahu indahu hasanatan kamila. To rashin aikata wannan zai sa Allah ya rubuta masa kyakkyawan sakamako guda ɗaya cikakke. Wa in hamma biha, idan mutum ya yi nufin mummunan aiki, fa amilha, kuma ya aiwatar, katabaha Allahu sayyi'atan wahida, Allah ta'ala zai rubuta masa mummunan sakamako guda ɗaya. Wannan shi ne ma'anar faɗin Allah ta'ala cewa a rahamarsa ta rinjaye fushinsa, a rahamarsa ta yalwaci komai da komai. In ba haka ba, da idan kai kyakkyawa guda ɗaya sai a baka sakamako nawa? Ɗaya. Amma ka duba yadda abin yake, ka yi nufin kyakkyawa guda ɗaya baka aikata ba, duk da haka sai a baka kyakkyawa ɗaya cikakkiya. Ka yi nufin kyakkyawa guda ɗaya ka aiwatar, sai a baka ninki goma ko ɗari bakwai ko sama da haka. Kayi nufin mummuna guda ɗaya, daga baya sai ka janye baka aikata ba, sai a baka kyakkyawa guda ɗaya a sakamakon ka janye daga nufin mummuna ɗin. Kayi nufin mummuna guda ɗaya ka aiwatar, sai a baka mummuna guda ɗaya. Kuma ka duba dan Allah wani abu da ke cikin hadisin da yake cewa summa bayyana zalika, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan, sai aka ce kamilatan. Da aka zo wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan, dai duk da haka. Da wa in hamma bi sayyi'atin fa amilha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan, ba a ce kamilatan ba. Shi mummunan ba za a ce kamili ba sakamakon nasa, sai aka ce guda daya. Duk wanda ya nuna fadin rahmar Ubangiji game da bayinsa. To wannan hadisi yana da alaka kwarai da abin da aka yi babi a kai, shine babin me kyautata niyya, ga tasirin niyya. Idan mutum ya nufin kyakkyawa bai aiwatar ba, ma yana da lada. In ya aiwatar, ninki goma, ɗari bakwai zuwa sama da haka. Idan mutum ya nufin mummuna, sai ya bar mummuna bai aiwatar ba, barin mummunan nan zai sa a bashi mai lada. Idan kuma ya aiwatar da mummuna guda ɗaya, sai a bashi mai sakamako guda ɗaya mai muni. Duk wannan na nuna tasirin niyya. To amma ƙarin bayani akan wannan shine, mutumin da ya nufin mummuna bai aiwatar ba, mun ce za a bashi lada. To ya zamu mu hada da wancan wanda ya nufin mummuna bai yi ba, kuma an ce na cikin wuta. Idzal taqal muslimani bi sayfihi ma fal qatil wal maqtul finna, sabai suka ce ma badal qatil hadzal qatil kuma badal maqtul, sai ce innahu kana harisan ala qatl sahibi, niyyai ne kace dan uwansa amma bai aiwatar ba, tare da haka an ce zai shiga ina wuta. A nan gurin kuma gashi an ce idan kai nufin mummuna baka aiwatar ba, za a baka mai lada. To ya zan yi hada yanzu kenan, kamar wannan hadisan guda biyu kamar sun tufka da walwala kenan. Sababin da ya hana shi aiwatar, wanda bai aiwatar ba saboda ya kasa yi, ya so yi mummuna amma bai samu kudirin yi ba, duk da haka yana da laifi kenan. Amma wannan ya so yayi mummuna, sai ya tsoraci Allah, sai ya tuna, sai ya fasa. Kaga abin da ya mene ne kyakkyawan ne, dan haka za a bashi lada. Kun fahimta da kyau? Kun ga akwai safari tsakanin su da shi. Da haka a cikin wata riwaya ta Muslim yake cewa wato yayi nufin mummuna amma sai ya bari, ba abin da yasa ya bari illa min jarra'i, sai domina inji Allah. Shi yasa Ibn Kathir yake cewa su mutanen da suke fuskantar mummunan aiki ba su aiwatar da shi ba, kala uku ne. Kala na farko, wanda ya nufaci mummunan aiki ya kulla mummunan niyya a zuci, zai aiwatar da abun sai ya tuna Allah, sai tsoron Ubangiji ya hana shi aiwatarwa. Wannan yana talada a kai, shi ne ya dace da wannan hadisin, katabu Allahu indahu hasanatan kamilatan. Kashi na biyu, mutumin da ya yi niyyar mummunan aiki ya tafi zai je a aiwatar, sai wani abu ya shagaltar da shi ya manta, bai aiwatar ba, ya ce ladahu wala alai, ba ya da zunubi tunda bai aikata mummuna ba, ba ya da lada tunda abin da ya sa ya bari ba dan Allah ba ne ba, ladahu wala alai.
kashi na uku mutumin da ya fuskanci mummunan aiki zai yi, sai abin ya fi karfinsa ya kasa yi, ya bari dan abin ya fi karfin shi ba dan Allah ba, wannan yana da zurbi saboda mummunan niyyarsa. Mutum ne ya tafi rin farkasa sai samu wani wanda ya bi shi iya karuwanci ya dauke ta tafi da ita, kaga zai damu shi. Saboda haka a rannan dai bai yi aiwatar da zina ba, saboda mai wani ya riga shi, abin ya fi karfinsa. Ko shi ya je da dan mashin ɗinsa, wani ya je da mota ya dauke ta ya tafi sa, kaga bata kula shi ba. Saboda haka kaga dai duk bai yi ba dan saboda mai an fi karfinsa, ba dan Allah bane ba. Saboda haka dan haka yana da zunubi kenan. Wannan shine kashin da ake baiwa mutane. Al-qatil wal-maqtul fi an-nar kenan. Wanda ya dace cewa shi ma za a yi masa mummunan sakamako saboda munin niyyarsa. Dan ya so ya abin amma bai samu daman yi ba, dan abin ya fi karfinsa. Dan haka yana da zunubi akai. An fahimta ku? Sannan kuma Ibn al-Qayyim yana da wani bayani da ya mai kyau. Na manta cikin wani littafi ne, amma ko dai Tariqul Hijratain ko kuma Miftahu Darus Sa'ada. Yake cewa su matakai na niyya a zuci matakai guda hudu ne. Farko abin da ake kira al-khawatir, irin tunani mai darsuwa wanda yake zuwa yin shawagi a zuci, kai yau ko in yi kaza ne bai ma zauna a cikin zuciya ba. Irin wannan ba a baiwa mutum wani hukunci a kai, matukar ya zo ya tafi ne. To yace idan yana al-khawatir din nan kai ma zaka kore shi, in ba haka ba zai je ya zama fikira, tunani. To daga lokacin nan idan baka kore shi ba kuma abin da zai bi ba zai zo ya zama to irada. Idan baka kore shi zai zo mataki na hudu, shine at-tasmim. Zuciyarka kawai ta riga ta kullu sai kayi. To irin wannan ko baka yi ba kana da zunubi. Ina fata an fahimta. Ko mutum bai ba yana da zunubi, dan haka sai ake yi kwarai da gaske. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, hadisi na 13 a cikin wannan babu, kuma shine hadisin karshe. Wa an abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. An karbo hadisi daga Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman shine Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, Allah ya kare da a gare su. Wato Abdullah ibn Umar kenan, yana cikin matasan sahabbai waɗanda suka zo za su tafi yakin Uhud. Manzon Allah ya ce ku koma kun yi yarinta a shekara ta uku bayan hijira, da shekara ta dawo ta hudu aka zo za a tafi Ghazwatul Ahzab. Manzon Allah ya musu izini ce a tafi da su. Lokacin suna yan shekaru 15 aka yi Ghazwatul Ahzab. Abdullah ibn Umar kenan yana cikin sahabbai masu tsayini da kuma bin diddigin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzon Allah tsira da mun ce Allah tabbata gare shi yana cewa in talaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum, waɗansu tawagar mutane uku sun yi tafiya, shine ma'ana in talaqa, tafiya ta kama su, mimman kana qablakum, cikin mutanen da suke kafin ku. Wato wannan yana cikin abu na gaibu da Allah ke sanar da manzon Allah. Tunda kafin zuwansa abin ya faru, Allah yake sanar da shi ko yake bai wa sahabbai labari. Idan an ce nafar a larabce, tawagar mutane ma'abuta adadi sun kai uku amma kuma ba su wuce goma ba, sai a ce musu nafar. Salasatu nafar, tawagar mutane uku mimman kana qablakum, wanda suke kafin ku sun yi tafiya. Hatta awa bihimul mabitu ila gharin, har ya kasance kwana ya kama su ila gharin, ya zuwa ga wani kogon dutse shine gharin. Fa dakhaluhu, sai suka shiga cikin sa a matsayin su na matafiya, suka je wurin dan saboda kwana a wurin, domin al-mabit kenan dare yayi musu wajen kenan. Yayin da suka shiga, fan hadarat sakhratun min al-jabali, sakhra shine irin falallan dutsen nan mulmulalle. Fan hadarat sakhratun, sai wani mulmulallen dutse ya gangaro, min al-jabali, daga saman babban dutsen. Fasaddat alaihimul ghar, sai ta toshe kofar kogon. Irin mulmulallen dutsen da zaka ga kaman dora shi akai akan dutse, kaga zaka ga wani mutum goma kai mutum 100 ma ba za su iya daukan sa ba. To sai ya gangaro daga sama, kawai Allah ya turo shi, sai ya zo ya toshe kogon dutsen da suke ciki. So suna ciki kuma ya rufe kofar ba halin fita kenan. Faqalu, sai suka ce da junan su, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra, wallahi ba wanda ya isa yau ya tsamar da ku daga wannan mulmulallen dutse da ya toshe kofar kogon nan. Illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum, sai fa in za ku roki Allah da kyakkyawan aikin, wato ku yi tawassuli da kyakkyawan aikin da kuka taba yi. Qala rajulun minhum, sai wani mutum daga cikin su yace, Allahumma in kana li abawani shaykhani kabirani, yanzu ya tashi zai addu'a ke. Abinda suka ce da juna, ba abinda za a yi sai mai addu'a, kuma in mun tashi addu'a kowa ya yi tawassuli da kyakkyawan aikin da ya taba yi. sallah ce zakka ne, biyayya ga iyaye ne, rukun amana ne, dama mutum yana iya tausayi da kyakkyawan aikinsa. Yace ya Allah dan abin da na karanta na Alkur'ani mai girma ka biya mun bukatata, ya Allah dan sallah da nake ka biya mun bukatata, ya Allah dan da'a da nake ma iyayena ka biya mun bukatata, dan kare haƙƙin iyalina da nake ka biya mun bukatata. Duk kyakkyawan aiki ya halaka kai tausayi da shi. Ɗaya daga cikin su ya tashi yace Allahumma ya Allah, domin lafazin Allahumma asalinsa ya Allahu ne, da aka kore kalmar ya daga farko sai aka kawo mimin da shadda a ƙarshe ta zama a madadinta. An gane ko? Da haka ba a haɗa su da juna, ba a cewa ya Allahumma, kai maimai kenan, domin ma ɗincin a matsayin ya take dama. Uhu zan an haliya ya unni da'i kenan. Ba a haɗa su da juna sai a zarura shi'iriya a ƙa'idar Larabci. Inni idza ma hadathun alamma aqulu Allahumma yallahumma. To wannan kawai a waka kina, amma magana ta zabi ba a kawo wannan kina. Yace Allahumma ya Allah, kana li abawani, ina da mahaifa guda biyu, uwa da uba, shaykhani dattijai kabirani sun manyanta, wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala, na kasance al'adata ta yau da gobe, la aghbiqu qablahuma, bana kawo abin sha na yamma kafin su, ahalan ga iyalina, wala malan ko ga dukiyata. Abin da yake nufi da mal anan shine kuyangi da bayi da yake da su. Ya ce yana da iyali, yana da kuyangi, sannan kuma ga iyayensa. To kullum baya kawo abincin dare ga kowa, baya baiwa mutanen gidansa ko ƴaƴansa ko bayansa har sai ya je ya kai ma iyayensa. Wannan aiki mene ne? Aikin da'a. Al-ghabuk a larabce shine abin sha da ya jibinci dare. Su kasan Laraba al'adar su da can gurin galibin abincinsu shine nono da dabino. Nono dabino. To nono irin wanda ake tatsowa da yamma, dan ayi amfani da shi a abincin dare, sai su ce masa al-ghabuk. Wanda yake na safe sai su ce masa as-sabuh. An fahimta ku? To sai ce la aghbiqu qablahuma, bana ta nadar abin sha na abincin dare qablahuma, kafin iyayena, ahalan ga iyalin gidana, wala malam ko kuma bayina, bana yin haka. Fana abi talabu shajari, sai neman ganyen bishiya yayi nesa da ni. Wato yana da dabbobi da yake kiwata su, yaje ya samu bishiya ya hau kai ya kado ganyen don su ci. Yace to na kurkusan duk ya kare, sai muka tafi nesa don kiwo. Yauman wata rana, falam urih alaihima, ban dawo wurin mahaifana ba da yamma kamar yadda na saba da maraice din nan, hatta na ma har sai da suka yi bacci. Fa halaftu lahuma gabukahuma, sai na je na tatso musu nonansu da na saba basu. Fa wajadtuhuma na'imaini, sai na samu su biyun duk sun yi barci. Fa karihtu an uqidhahuma, sai na ga bai dace ba a ce in farkar da su suna barci, na yi rashin ladabi ga mahaifana. Wa an aghbika qablahuma ahlan aw malan, kuma bai dace ba in bari cikin iyalin gidana ko bayina wani ya sha abincin nan na dare kafin ya ci abincin dare ko ya sha abincin nan kafin iyayena. Wannan ko ban kyautata musu ba? Ka ji fadan Allah. To yanzu ya za a yi kina? Falabistu, yace sai na zauna a yadda nake. Walqadahu ala yadi, kofi yana hannuna. Alqada shine babban kofi, irin wanda ake zuba a kananan kofuna. An gane ku? Walqadahu ala yadi, kofi na hannuna. Anta durusti qadahuma, ina sauraron farkawarsu. Hatta barakal fajru, har sai da alfajiri yake to. Wasibiyatu yatadaghawna inda qadami, ga asibiyatu kananan yara ƴaƴana, yatadaghawna suna kuka na yunwa, domin ad-dughaa shine kuka da ke nuna wani abu ya dame ka, kamar kukan yunwa kenan. Ga yara kanana suna kuka inda qadami, daidai kafafuna. Amma na ke in ba su abincin dan ina ganin in na gabatar da su akan iyayena ban kyauta ba, in na farkar da iyayena kuma nan ma ban kyauta ba. Fastaiqaza, iyayena biyu suka farka. Fashariba ghabuqahuma, suka sha abin shan su. Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika, ya Allah in wannan abu da nayi na aiwatar da shi ne dan neman yaddarka. Fafarrij anna ma nahnu fihi, ka kuranye mana abin da muke cikin sa. Min hadhihi sakra, na wannan mulmulallan dutse da wato shi kofar wannan kogo. Famfarjat shay'an, manzon Allah ce sai kofar kogon ta dan bude kadan. La yastati'una al-khuruj minhu, ba za su iya samun ikon fita daga ciki ba. ya dai dan bude ta yadda kila in sun ga wadansu za su wuce sa ce bayan Allah ku zo ku taimake mu. Qala al-akhar, dai kuma sai yace to Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin, ya Allah ina da wata yar babbana, ibnatu ammin, ni da mahaifinta ne, wato da babana da babanta kamar wa da kani suke. Kanat li ibnatu ammin, kanat ahabba an-nas ilayya, ta kasance ita ce mafi kaunatuwar mutane wuri na. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa, ce ina kaunarta kamar yadda ka san mafi tsananin soyayyar da namiji ke wa ya mace. Fa aradtuha ala nafsiha, sai na neme ta wa kanta, ma'ana na neman aikata alfasha da ita. Famtana'at minni, ita ko sai ta ki, hatta alammat biha sanatun min as-sinina, har sai da wata shekara ta fari ta kewayo a kanta. Ana karancin abinci, an yi karancin ruwan sama, kamfan ruwan sama ta haifar da yunwa a gari. Faja'at ni, sai ga shi ta zo wurina, larura ta koro ta. Fa ataituha 20 wa 100 dinari, na yadda zan ba ta dinari 120, ala an tukhalli baini wa baina nafsiha, kan cewa ta bani dama in yi duk abin da naga dama da ita. Ta yadda ta haka din. Fa fa'alat, sai ko ta amince da haka. Hatta idza qadartu alaiha, har sai da na samu ikon aiwatar da abin da zan yi da ita. Ma'ana kenan kila ya tare tufafinta, yana ta kankaninta, ba abin da zan sai aiwatar. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, falamma qa'adtu baina rijlaiha, yayin da na tsuguna a tsakanin kafafunta, kaga ba abin da ya rige sai auka mata. Qalat, sai ta ce da ni, ittaqillaha, ka ji tsoron Allah, ka kiyaye dokar Allah. Wala tafuddal khatama, kar ka yadda ka sa wannan zobe illa bi haqqihi, sai da haƙƙinsa, sai ka biya farashinsa. Kar ka huda wannan zobe sai da farashinsa, abinda take nufi kar ka kawar da budurci na ba tare da ka biya sadaki ba, sai in ka biya sadaki an yi aure, shine ma'anar wala tafuddal khatama illa bi haqqihi, wato sayan magana ne. Fataharrastu min alwuqu'i alaiha, sai na kyamace in auka a kanta, na samu damuwa, inda zan auka a kanta akwai damuwa ce. Fansaratu anha, sai na kawar da kai na barta. Wahiya ahabbun nasi ilayya, ita ce kuma mafi kaunatuwar mutane gaba ɗaya wurina, inda za a tambaye ni duniya wa kafi so zan ce ita. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi ataituha, na kyale zinariyar da na bata 120, na bar mata na ce ta shike ne. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtiga'a wajhik, yace ya Allah ina aiwatar da haka dan neman yardanka. Fafruj anna ma nahnu fi, ka kuranye mana, ka yaye mana abin da muke cikin sa. Fanfarjati sakharatu, sai wannan mulmulallan dutse ya ƙara budewa haka kadan. Ghayra annahum la yastati'una khuruja minha, sai dai fa ba za su iya fitowa ba da haka, ya dai ƙara budewa. Yanzu guda biyu sun yi nasu, saura nawa? Saura na uku. Wa qala thalith, sai na ukun su yace, Allahumma inni sta'adartu ujara, ya Allah aikin alkhairin da zan tuno na taba yi, inni sta'adartu ujara, ni na dauki yan aiki. Al ujara jam'i na ajir, al ajir shine labora, ista'ajartu na dauko labora, ko na dauko dan aiki mai kwadago. Wa ataituhum ajrahum, saka da suka mun laboranci na baiwa kowa ladansa. Ghayra rajulin wahid, sai wani mutum daya. Taraka allazi lahu wa zahaba, ya bar abin da ya kamata ya karba na ladansa ya tafi. Fasammartu ajrahu, sai na hawhawar da wannan ladan nashi. At-tasmir ko al-istismar shine investment, sai na hawhawar da dukiyar. Ga kudin laborancin sa nayi ne, bai zo ya karba ba, sai na sa shi cikin dukiyata ina kasuwanci. Da na samu riba in ware kaza nashi kaza nawa, da na samu riba kaza nashi kaza nawa. Yau da gobe, hatta kasurat minhu al-amwal, har a sanadiyar wannan kudin laborancin nayi ne guda ko na kwana kadan, dukiyoyi suka yawaita. Faja'ani, sai ya zo min ba'da hinin, bayan wani lokaci. Faqala, yace ya Abdullah, ya kai bawan Allah, addi ilayya ajari, ba na ladana na kwadago na kudin laboranci na da nayi rannan. Faqultu lahu, sai nace da shi, kullu ma tara min ajrika, duk abin nan da ka gani gaba daya yana daga cikin sakamakon ladanka na aikin da kai mun. Min al-ibli, ga rakuma, wal bakari, ga shanu, wal ghanim ga tumaki da awaki wal raqiq ga bayi. Kaji dan Allah amana ce, kila naira 100 ci naira 200 sai sa ta cikin kasuwanci, duk inda aka samu kudi sai ce gariban naira 200 din sa, gariban naira 200 din sa. Yau da gobe kudi suna yawa, ka gariba ma idan za ta ka. So kai naira 3000 4000 ka gariba za ta ka. Da haka kuma sai ga wani mai amfani na kaddara sai ya sai masa, sai ya sai rakumi, sai ya sai cinkiya, sai ya sai akuya, sai ya sai bawa, duk inda ya ga wani mai abu mai amfani irin wanda ya san zai so wa kansa wannan alkhairin sai ya sai wa wannan laborer. Bai fi san shi ba, tsammani yake wata rana zai zo. Sai duk abin da ka gani na wannan dukiyar gaba daya wato naka ne. Ga tumaki, ga awaki, ga shanu, ga rakuma. Fakala sai yace ya Abdullahi la tastahzi bi, yace bawan Allah karka mai izgili, idan laborancin yan wani lokaci gangani ga lokacin da mun rakuma kace din nawa ne. Fa qultu sai nace inni la astahzi bika, ba izgili nake maka ba. Fa akhadahu kullu, yace da ya gane da gaske nake sai ya karbe duk wannan dukiya ta shi, shanu, rakuma, tumaki, awaki, bai. Fastaqahu, ya kore kayan sai tafi. Fa lam yatruk minhu shay'an, bai bar komai ba, ko irin ladan aiki shi ma zuba ya mata laboranci ba, wala dan bai ba. Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtiga'a wajhik, ya Allah idan na aiwatar da haka domin neman yardarka, fafurji anna ma nahnu fi, yaye mana, kuranye mana abinda muke cikin sa. Annabi ce fam farajati sakhratu, sai wannan katon dutse gaba daya ya bude. Fa kharaju, sai suka fito yamsuna, suka tafiya. Muna hadisi muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Me ya alakar wannan hadisi da wannan babi? Kyakkyawan niyyar su ko? Kyakkyawan niyyar su wajen wata mu'amala da suka yi. Da Allah bai karba ba, da ba kyakkyawan niyya a ciki, da tawassuli da wannan abun ba zai amfana da su ba. Sannan kyakkyawan niyyar su yadda suka kyautata su ga Allah, cewa abinda suke ciki in sun roki Allah, Allah na iya biya musu bukata. Wannan kaga take kyakkyawan niyya ce. To wannan hadisi yana da abubuwa da dama. Tambaya ce, ya hakuri ga ba, ya hakuri na ji duk da haka. Wannan hadisi yana da abubuwa da dama, karkai nesa. Wannan hadisi yana da abubuwa da dama da za mu iya fahimta daga ciki. Kaɗan daga ciki, malamai suka ji hadisin na nuna falalan biyayya ga iyaye. Za ka iya sa shi a cikin babin mai biyayya ga iyaye. Sannan kuma hadisin na nuna falalan nesantan haramun. Za mu iya sa shi a cikin babin da yake nuna mai falalan nesantan haramun, musamman zina. Sannan hadisin na nuna falalar rukun amana, za mu iya sashi a babin da yake nuna rukun amana da falalansa. Ga wannan banda Allah yake dukar wani. Sannan hadisin na nuna karamatul awliya, karamomin waliyai. Dan ba karaman karama bace kai addu'a nan take ga kaman yankan wuka Allah ya karba, wannan ai ba karaman karama bace ba. Da dai abubuwa da dama da za su yi shiga gargashin hadisin, wanda lokaci ba zai bamu dama mu yi su ba, sai mu dakata a nan gurin. Abinda muka faɗa zai dai Allah shi bamu lada, wanda muka yi kuskure Allah shi yafi mana. Wassalamu alaikum warahmatullah. Bala yi kiran sallah, kai ne mai tambayar farko insha Allah. Kana tambaya kan cewa ciyar da iyalinsa wajibi ne, ciyar da kuma iyayensa kuma wajibi ne. Ga shi kuma yaran suna ta kuka, amma bai ciyar da su ba, kuma ba a nuna ya yi laifi ba. Bai laifi ba.
Bai laifi ba.
Kaga ko da dukansu suna da haƙƙi, haƙƙin iyaye ya karɓi. Saboda hadisin Annabi da yake cewa wani tambaye shi, man ahaqqun nas bi suhbati, waye mafi haƙƙin mutane wajen in mu'amalance shi? Annabi ya ce mahaifiyarka. Yace sannan wa? Yace mahaifiyarka. Sannan wa? Mahaifiyarka. Na uku yace sannan mahaifinka. Kaga yace ahaqqun nas, wanda nas din ya shafi kowa da kowa. Hatta ƴansa da matansa duk suna ciki. Haƙƙin iyayensu sun fi wannan girma a kai. Da haka fifita wancan a kai. Wannan kenan. Sannan kuma waɗancan shari'a da take kafin mu ce, Annabi ya kawo a matsayin ba da labari, a lokacin ba hukunci ke ginawa cewa wanne ne ya koyar ba. Ka fahimta da kyau? Amma abin da kisa take korowa na tawassuli da ayyukan alkhairi da kyakkyawan niyya da menene, wannan ya shafi kowa da kowa. لا تختصلوا بذلك شريعه عن شريعه اخرى. نعم da ya gama kuma ya zarce masallaci yana da ladansa.
Wannan da ya fita gida da lari zuwa zan je masallaci daga masallaci zan je wani ne. Abubuwa daga gidansa kafin masallaci yana da ladansa. Bayan fitowa masallaci.
Wannan ba ya bayani ba. Annabi ya bayyana ladan tafiya masallaci amma lada a wajen dawowa gida wannan bai bayyana sa ba. Ka fahimta ku? Saboda haka ko da gida ka dawo ba ma cewa kana da ladatun da hadisin bai nuna ba. Sai in fa mun samu ruwaya da ta nuna haka. To ballan sana ko mutumin da ya tafi wani waje. Mai tambayar farko da suke rubuce yana magana kan littafin Al-Majmu'atul Mubaraka fi Salawatil Ma'sura wal A'malil Mabrura. Me yake dangin hadisan da ke ciki? Ban taɓa karanta littafin ba, da haka ba zan iya hukunci kan hadisan da ke ciki ba. Wallahu a'lam. Wannan kuma yana cewa ina zan samu tafsirin da kai dangane da al-khulud din nan da yake nuna la yufidu dawam. Ka duba cikin tafsirin Ibn Kathir shi zan iya tuno wa yanzu. Ina jin tafsirin Nasir al-Sa'di da tafsirin Ibn Jarir al-Tabari da sauransu, ko musamman littafin aqida wanda suke magana akan nusus lawa'i, su za su fi wayar ma kai akan wannan matsala sosai da sosai. Wannan kuma yake cewa game da mutum wanda yake aikata zunubai ko da yaushe kuma bayan baya kyautata aqidarsa, shin shi ma zai dawoma a wata kokowa? Yanzu idan ana magana da ba aqida ai baka magana ga zulubi dama. Mutumin da ba da aqida komai ya rushe masa, ma'ana kana nufin ba musulmi bane ko kenan? Dan duk mutumin da baya da tauhidi baya da aqida kaga bai zama musulmi ba. To kada idan mutum ya mutu sakamakon rashin imani na gari, wanda ai shi dama zai dawoma ne cikin wuta. Allah ya tsare mu. Game da kisa, menene hukuncin yan daba? Me hukuncin yan daba? Yan ta'adda ne yan daba. Mufsiduna fil ard ne hukuncin yan daba, inda ana dokar musulunci. Ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin ayyuhum min al-ard dalika lahum khizyun fi dunya wa lahum fil akhirati azabun adhim. Dan za su yi gargashin wannan aya, alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'una fil ard fasada, wanda suke yin fasadi cikin kasa, hukuncin su ko dai a kashe su ko a tsire su ko a sare hannun dama da kafar hagu ko a kore su daga kasa, kamar da malamai suka yi sabani meye sarewa meye kaza meye kaza. Amma dai wannan shine hukuncin su inda akwai shari'a mutunci. Dan dan dawa dan ta adda ne, zai iya farawa kowa ya yi kisan kai, zai iya hasaran dukiya, zai iya kona wuri. To al-fasad fil ard kuma ga sakamakon su cikin suratul Maida. Waya matsayin wanda yake sallar tare da iyalinsa, yana nan a matsayin sa na bai je jami'i ba, kare dauka dan yayi sallar da iyalinsa ta soke masa ba sai ya je jami'i masallaci ba. Ko suna da yawa ai dole sai ya je masallaci. In suna da yawa iyali kace ba sun danganci mata da yaya ba, ko su zanto akwai maza a cikinsu ko su zanto mai mata? Idan sun zanto mata ne kaga su ba dole ne su je jami'i ba, dan me zai tsaya wurin su? Idan sun zanto maza ne ko su zanto yara kanana ko su zanto baligai? In sun zanto baligai su ma jami'i da kansu ya zama wajibi, dan me zai tsaya da su? In kuma yara ne kanana kuma dan me zai tsaya tare da su, tunda su sallar ma ba wajibi bace a kansu? Kuma baya cikin shirin sahabbai da wannan wani abu ne na mutum ya tsaya gida ya sallar da iyalinsa, haka sahabbai suka yi da an yi kaito amma masallaci suke tafiya. Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa zaka ga mutum baya da lafiya amma yana tsakanin kafadun mutane guda biyu, wanda rike kafadarsa ta zama nan ta hagu har sai an zo da shi sahu. Tsayuwar sahu ke sa yake tsayawa, amma in an kyale shi kadai ba zai tsaya ba. Yace saboda halartar jam'i wurinsu, yace mai ya shahara a wurinmu ba mutumin da baya zuwa jami'i sai mara lafiya ko kuma wanda yake ya ci har cewa munafiki ne. Haka Abdullahi ibn Mas'ud yace, yace wannan sallar jami'i din sunnar annabin ku ce, walau taraktum sunnata nabiyikum la sallaltu, in kun bar sunnar annabi ku za ku bata. Ban gane ba magana kan bin yan bid'a ko kar abi su wannan mun shayi. To menene nami shine ai ne a mutumin da baya cika rukuni da sujada, kaga wannan ba za ka bi shi sallah ba, ba wai dai shi ba musulmi bane dan bai iya sallah ba. Kun gane ku? Wanda ba a bi sallah mai rabi ne, ko dai zan zo mutum ba musulmi bane kaga ba za ka bi shi sallah ba. Musulmi ne amma bai iya sallah ba, kaga ba za a bi shi ba. an gane ku dan annabi ya yi wani bayani da kuma sallah hadisin Khalad bin Rafi abin da ya faru kenan yana zaune annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shigo ya sallah bayan ya gama ya zo cewa annabi assalamu alaikum annabi ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah in bi fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah dan baka yi sallah ba har aka haka so uku yace wallahi ba yadda za in yi sallah saboda wannan sannan annabi koya masa yadda ake sallah kaga annabi ya kore masa yake baka yi sallah ba to kaga ya kamata mutum yake yi wannan saboda haka ita sallah mafi tsadar abu kenan duk wanda ya iya shine ya kamata ka bi shi idan kaga mutum bai iya ba kanka sai ka bata lokaci ta tarbi mafi tsadar abin da kike so Allah ya karba cikin ayyukan ka ba kamar sallah dai idan ta gyara sunan ayyuka ana tsara su to dan me kuma zaka yi sakaci da ita da haka in za a nada liman ba kara ake wa mutum ba a waye yi sallah shine magana ba karar to wannan ai dattijo ne muna jin kunyar sa wanne ne ba magana wanne jin kunya ba sallah ku kike so a karba ba na'am ya dai bari ya tafi sa bai sheda masa ba ba cewa ya ajiye mun ba shi kuma ya san dan tafiya sa ai ba nuna kudin da sun zama halalawulun sa gano sun yi da makaranta cikin hadisi ai yana da kyau faɗa limamin yana da kyau gyara wato idan aka samu limami na kamsu salawatu a unguwa yana wani abu ba daidai ba kokari za mu gyara kafin mu yi tunanin cire shi ko yi masa tawaye mu rabu da shi mu bude sabon masallaci sai mu kokarin mai gyarawa to hanyar gyara kuma ba lalle bane ba sai ta kaina ko ta kan wani yanzu idan aka zo gashi da tijo ne kila mu yana muka faɗa masa ba zai ta ba amma sai mu je mu samu da tijo guda uku sa'annan sa mu tara musu kasa mu zuga su kaga sai je zame sai masa bayani sai ya fahimta saboda akwai dattijai irin masu tsara dattijan mu na kasa Hausa galibi ba sa karɓar magana daga samari da ka ce za ka magana sai a yi ba sai kayan rashin kunya ba nan ba kwanna ake katse maka majina to kaga wannan kuma ba magana ce ta ilimi magana ce ta jahilci to amma shi wannan yaren ya iya sai ka je ka haɗa shi da dattijai yan uwansa sai to gaskiya mu muna son mu rinka sallah a masallacin nan ko mu ga kaza mu ga kaza mu ga kaza mu ga kaza amma muna son a gyara kaza a gyara kaza ko ba wanda zai wannan sai ku je duk ku zuzzuga su sami su gyara su faɗa masa gyara shi gyara kuma sai yadda za a yi shi ne matsalar cewa yana bada ilimi daban ya fahimci ilimi kuma daban nawa ne yanzu kaga matsalar shi ne mutane na bada ilimi amma ba su fahimci ilimi ba kaga da yawa saboda karatunmu na kasar Hausa shi ne tarjama ce ake an gane ku tarjama ce ake fasalin fi taharati fasali a cikin tahara a taharatu kismani tahara kashi biyu taharatu hadasin tahara ta hadasin wa taharatu qawasin taharatu qawasin wala yasihul jami'u duka baya ingantuwa illa bil ma'i tahirul mutahhiri sai da wata kake mai tsarka Allah zai lebe haka fa ake kai ana baka daidaikun kalmomi na larabci zuwa Hausa amma ruhin karatun ba za ka fahimta ba duk mutum ya sauke a halarin ijtimai haka har ya maka sardu a kai tafiya amma idan ka dauko wata mas'ala sai kai masa tambaya cikin ahlari ya kasa baka ansa ko kai masa tambaya ansar wannan tambayar yana cikin ahlari ya karanta ahlari ya sauke bai fahimta ba saboda wannan tarjumar ake da to nawa ne mutum da yake bada karatu irin wannan bai fahimci ruhin karatu ba to shine babbar matsalar ko ya haƙuri wanda yake kike ka rubuce fa kan yafi ku samu cancanta wanda yake cewa mutumin da yake alqur'ani kadai zai bi ba zai ba hadisi meye matsayinsa duk wanda kaje ya ce zai bi Qur'ani kadai ba banda hadisi to ko dai zato jahili ne kaga sai a karantar da shi kuma shi ma yaji tsoron Allah ya saurari karatu lokacin da ake dinya fahimci addini ba a fahimta addini da ka ko ya zanto malami ne da zama mummunan nufi to kaga wannan abin nan dan inkarin hadisin annabi wanda na kai mutum zuwa ga kafirci mutum yake ba ruwan shi da hadisi to da me zaka dogara zai ce da Qur'ani ta wata hanya ka bi ka tabbatar da shi wannan Qur'anin Qur'ani ne kaga ta hanyar hadisi ce dan kai yanzu kana raye karni na 14 bayan hijira ba kai ne ka gane wannan Qur'anin daga Bakara zuwa Nasi din nan Qur'ani ne ba malamin ka ne ya faɗa ma shi ko malamin sa ne ya faɗa masa shi ko malamin sa ne ya faɗa masa doriya har ta kai zuwa ga sahabbai ne suka ji
annabi ne ce wannan Qur'ani ne, maganar annabi cewa wannan Qur'ani ne ya suna wannan maganar. To ya kai ka tabbatar da Qur'ani ba hadisi? Yayin da kace ba za ka yadda da hadisi ba ruwanka da hadisi sai Qur'ani, ka rushe kanka. Qur'ani ma yanzu babu ruwanka ne, don ta ina ka baka samu Qur'ani. To ka kake nan mai irin wannan ra'ayin sai ka samu akwai jahilci kwarai da gaskiya. Kuma yayin da ka rike Qur'ani kadai ba ruwanka da hadisi, Qur'anin kuma shi ya zama kishiyar ka kenan, tunda Qur'anin ya ce ka ba hadisi, kai kuma sai kake ka gaba ka riko da shi ba kenan. Saboda haka wannan dai matsala ce wadda galibi jahilci ke haifar da ita. Allah shi ba mu ilimi mai amfani, kuma Allah shi kore son zuciya ga barmi. Assalamu alaikum. Sai wanne a ciki? To ai baka kawo ba yanzu da wuri, gaskiya ba za mu ƙara ko minti ɗaya ba kan haka. Daranti na gaba sai ka fara bani tun kafin a fara karatu.